أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bayan haka ɗan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum. Shi kada ya cancanta bauta masa. Muna masa godiya da ya ba mu dama. Yau ma zamu ci gaba wannan majalisi na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau shine wuni na 21 a cikin watan Ramadana, hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1446, sannan 21 ga watan 3 2025 kirgen miladiya. Karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka, masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRE a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu fadan daidai, ya ba mu ikon aiki da daidai. Waɗannan kwanaki masu girma da muka shiga, kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadana, Allah madaukake ya datar da mu alherin da ke ciki. Allah ba mu ikon yin bauta tukuri a ciki, kuma duk abin da za mu yi Allah sa mu yi domin sa. Kafin mu fara karatu, ɗan tambayoyin ƴan uwa da za mu karanta kaɗan. Wannan yana cewa, ni ne ina da budurwa, ina tare da ita sai muka samu matsala. Sai na ce na rabu da ita gaba ɗaya, har na faɗa wa mamata abin da ya haɗa mu. Daga baya mun daidaita, sai mamana ta ji, sai ta ce min na rabu da ita, kar in ƙara kula ta, in na ƙara kula ta bata yafe min ba har abada, ko a ɓoye na kira ta bata yafe min ba, me hukunci na? To, hukuncin ka dai shi ne ka bi abin da mamanka ta ce, musamman kai ka tada likin da kanka. A irin wannan ba a faɗa wa manya, rikicin miji da mata ba a faɗa wa iyaye, ballantana ballanta saurayi da budurwa. A rana ɗaya saurayi da budurwa an taɓa ce sai a ɓata sau uku, a shirya sau uku. Don haka ba a faɗa wa manya. Ko matarka ne, indai duk abin da kuka yi za ka je ka faɗa wa mamanka abin da kuka yi, to sunanka gwauro. Dan da yawa abin da za ka faɗa ka ce an yi maman ita ba za ta iya jurewa, za ta ce ana cutan ɗanta, ana zaluntan ɗanta, ana danna haƙƙin ɗanta, kuma ita ma fa ta danna haƙƙin wani, amma ba za ta ga wannan ba ita, abin da take gani kawai ɗanta. To tunda ka riga ka faɗa har ta sani, kuma ta maka iyaka ta ce ka rabu da ita har abada, to gaskiya wajibi shine ka rabu da ita har sai in Allah madaukaki ya baka dama ka shawo kan mahaifiyarka. In ka shawo kanta, tunda ita ma mace ce, ita ma yadda kuka daidaita da matar da budurwa za ku daidaita da uwar ma, idan ita ma mace ce, ka langwabe ka je ka yi ta kuka, ka nuna mata damuwarka, lallai kai zaka ba abin da tace. Ni duk abin da kika ce mama zan yi, wallahi ni ban yi, zan saba umarninki ba. A hankali a hankali kuma kana lallamanta kana shan kanta, sai ka kautar kai sa an daidaita. Amma kar ka rabu da mamanka akan budurwa, za ka zo kai da sani. Allah ya tsare mu. Shin zan iya yin itikafi wuni ɗaya da dare ɗaya? Eh, za a iya yin itikafi wuni ɗaya da dare ɗaya. Shi ne ma abin da mafi yawan malamai suka tafi a kai a kan mafi ƙanƙantar lokacin itikafi, aqalluhu yawmun wa layla. Mafi yawan malamai a kan abin da suka tafi kenan, cewa mafi ƙanƙantar itikafi shi ne wuni ɗaya da dare ɗaya. Amma cikin malamai akwai waɗanda suka ce ana iya yin wuni ɗaya ma ba daren ma, ko a yi daren ma kadai ba tare da wuni ba. sun kafa hujja da hadisin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yace nazartu ana atakifa yawman fil jahiliya yace nayi bakance zan yi itikafin wuni daya a lokacin jahiliya shin dan cika bakance na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace eh ka cika bakancenka sai kace kace kun ga wuni daya yace zai yi amma manzo Allah yace eh je ka cika bakancenka suka ce ashe ana yin itikafi wuni daya ma to amma sai dai wannan in dai iya wannan dalilin ne ba zai zama dalilin da zai zama hujja da za a saba wa sauran malaman ba domin a shari'a ana cewa yawmun ana nufin yawmun wa lailatun kamar yadda ake cewa lailatun ana nufin yawmun wa lailatun kuma dan haka a iya cewa yawmun shi yasa wata riwayar nazartu an atakfa lailatan fil jahiliya nayi bakancan zan yi itikafin dare daya a wata riwayar nayi bakancan zan yi itikafin wuni daya to malamai sai suka ce wannan fa yana nufin cewa asalin bakancan da yi yawmun wa laila ne domin dama larabawa sukan ce yawm suna nufin yawmun wa laila kamar yadda suka ce laila suna nufin yawmun wa laila kuma ana yin haka kissar abin nan annabi zakariya alaihi salam da yace qad rabbi ja'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza aka yi ba ali imran amma a cikin suratu maryam qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathal layalin sawiya kaga an ce can yawm ayyamin nan kuma layali wanda yake nuna cewa ana nufin wuni da dare wani wurin sai aka faɗo wuni din kadai ba faɗi daren ba wani wurin kuma aka ambaci dare din ba an fashi wunin ba to a haka dan haka ne mafi yawan malamai da ma haka suka tafi mafi kankantan itikafi shine mutun yayi wuni daya da dare daya magana ta uku tambaya ta uku yace ina sallah a bayan liman sai naji kamar ya dago sai ni ma na dago daga ruku to da na daga sai naga ashe bai dago ba sai na koma to me hukunci na shi ita rafkan wanda mutum zai yi a bayan liman to liman ya dauke masa wa sahwul ma'mum yahmiluhu al-imam rafkan wan mamu liman ya dauke masa in dai rafkanwar ba wani rukuni daga cikin rukunan sallah ya bari ba idan rukuni ya bari to liman bai isa dauke masa ba a ce misali mutum liman yayi sujjada ta biyu ko yayi sujjada ta farko kai kuma zabar rafkanwa zabar wani tunani ya kwashe ka baka ma tuna cewa kana ta wani lissafi baka san ma an yi ruku an yi sujjada ba har aka yi sujjada ta farko aka dago to kaga liman bai dauke maka wannan sujjada ba zai dauke maka ba na aka idan liman bai maka nisa ba za ka yi sujjadar ka sannan ka yi sujjada ta biyu sannan ka je ka samu liman ko da a tsaye ke ka ci gaba ko a zaman tahiya ke ka ci gaba da shi idan kuwa tsawon a lokacin ya yi tsayi ta yadda ba za ka riske shi a raka'a ta gaban nan ba ma to kaga wannan raka'a ta riga ta ɓaci gaba daya domin ka bar rukuni daga cikin rukunan sallah a cikinta amma in dai irin waɗannan rafkanuwan ne abubuwan da ba rukunai ba to rafkanuwar mamu liman ya ɗauke masa ana cikin sallah wani ya shigo masallaci sai ce assalamu alaikum ya rasulullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ya shigo masallaci ko bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi ya shigo masallaci kawai sai kaji kamar an ce assalamu alaikum dama kana ta wani nazarin ka ne kana ji an ce assa ya kaji assalamu alaikum sai kaji kowa bai sallama ba to wannan ba komai din liman ya dauke maka wannan rafkanuwar liman ya dauke maka shi yasa ma aka ce to shi ma liman in ya dauko abinda baka dauka ba to dole ka dauka tare tunda in ka dauko zai dauke maka dan haka in ya dauko dole ka dauka tare inda zaka zo ka samu cewa akwai wata raka'a da baka same ta ba a raka'ar farko baka samu ba amma liman yayi rafkanuwa akwai sujjada a kansa zai yi sujjadar qabli to kai ma wannan qabli tare za ku yi yadda zai dauke maka rafkanuwar ka haka za ku in ya dauko rafkanuwa kuma za ku dauka tare Allah ya samu dace insha Allah ta'ala zamu ci gaba da tafsirin alqurani mai girma zamu tashi aya ta 29 a cikin suratul isra'i فَإِنْ هَلَّ مَدُكَكِنْ سَرْكِي وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُكِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مولولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
الله سبحانه وتعالى يجي ولا تجعل يدك kada ka sanya hannunka maghlulatan abun daurewa ila unukika zuwa wuyanka wala tabsutuha kullal basti amma kuma kada ka shimfidar da hannayen karshen shimfidawa fataqauda sai ka zama maluman abun zargi mahsuran abun yankewa inna rabbaka lalle ubangijinka yabsutu rizqa shi yake shimfida arziki liman yasha'u ga wanda ya ga dama wa yaqdir kuma shi ke kuntatawa ga wanda ya ga dama innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle ubangijin naka kuma dangane da bayinsa khabiran masani ne cikin dukkan abin da suke yi basiran kuma mai gani cikin dukkan abin da suke aikatawa a wannan aya Allah madaukakin sarki yana umarni da abubuwa guda biyu kishiyoyin juna yana umarni da daya yana kuma yana hani ga abubuwa guda biyu kuma dukkan su kaman kishiyoyin juna ne yana hana ruwa yana kuma hana almubazzaranci kada ka zama marowaci sannan kuma kada ka zama mai tarwatsar da dukiya ana so ka zama mai tsakaituwa cikin al'amarinka koda abin da zaka yi halal ne to ana so ka shiga tsakiya kada kai rowa kuma kada ka banzantar da dukiya shi yasa Allah madaukakin sarki yana yaban bayi masu wato bayi na gari hatta cikin ciyarwa da Allah madaukaki ya dora musu yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana baina zalika qawama sune wadanda an za su ciyar abinda aka wajabta musu ma na ciyarwa lam yusrifu ba sa barnatarwa wa lam yuqtiru ko wa lam yaqturu a wata qira'a ba sa kuma kuntacewa wa kana baina zalika qawama suna tsakaituwa ne tsakanin wancan da wancan to anan ma Allah madaukakin sarki abin da yake nuni gare shi kenan kada mutun ya zama marowaci kuma kada ya zama mai barnatar da zuciya al-imam al-baghawi da kuma Ibn al-Jawzi rahimahullah sun nakalto wata kissa har ma da Imam al-Qurtubi Allah ya ji kansu da rahama baki da da suka ce shine sababin saukar wannan ayar suka ce wani yaro ne ko matashi ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace mahaifiyata tana roƙonka ka bata kaza da kaza sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyo ba komai da ba mu da komai yau sai yaron yace dashi ta ce ka tufatar da ita wannan tufafin naka dake cikin ka to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya bashi Abdullahi dan Mas'udin aka rakalto wannan magana daga gare shi a wata riwayar hadda karin cewa ta ce ka tufatar da ni tufafi sai ya ce ai ba ni da wani tufafi sai wannan tufafin da yake jikina yaron sai ya tafi ya dawo ya ce ta ce tufafin jikin naka maka bani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cire mai abin da yake jikinsa sai ya bada sai ya dauka sai ya bashi da ya dauka ya bayar lokacin sallah yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba shiru-shiru manzo Allah bai fito ba har aka shiga aka busawo yayi lokacin sallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fito ba sai aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da mayafin da zai fito sallah da shi sai zanin da ke jikin sa saboda ya dauka yake kyauta da shi suka ce to shine sababin saukar wannan ayar a wasu daga cikin malamai sun ce a wannan bai tabbata cewa kissa ce tabbatacciya ba asali ma suka ce wannan maganar ba kai tsaye ana yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba zai yiwu a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har a ce ana cewa da shi wala tafsudu hakul albasti kada ka tarwaza ko kada ka wato abin nan banzan tatta dukiya banzan tarwa suka ce wannan ba zai yi a ce da manzon Allah yake ba dan shi manzon Allah baya ma ajewa dukiyar ballan kan har a ce banzan tatta ita har suka kawo hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yatruk shay'an li ghadin wai annabi baya barin komai saboda gobe amma shi hadisin bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba ta hanyar riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a karshen rayuwarsa manzon Allah yakan bar abincin shekara guda a cikin gidansa ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Tirmidhi ya kawo cikin ashfa'il al-muhammadiyya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yadakhiru li quti sana manzon Allah yana yin tada dan abincin shekara guda a gidansa ba ma sai dai kuma dalilai sun nuna cewa abincin baya shekara amma akan ware a ce abincin shekara da gidan annabi alaihi salatu wassalam amma saboda kyautar manzo Allah in an zo baya hanawa wannan yasa abincin baya shekara amma dai akan ware a ce abincin shekara guda ne sannan al-Imam al-Qurtubi yana karawa da cewa yaya za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama har karya banzantar da dukiya shi da saboda yunwa ma har yakan dauki dutse ya daura a cikin sa dan baya ajewa guri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin sahabbai sun zo sun yi sadaka da dukiyar su gaba daya amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba abinda kawai ake kula da shi shine ana kula da karfin yakinin mutum karfin imanin mutum zai iya tahammuli zai iya jurewa kada ya dauka ya kyautar kuma kuma gidana kuka karki kyautar kyautar yaro ka san wani lokaci yaro shi haka yake yi in ga lokaci ba ni saboda kirki ko kuma ya san an saba masa wasa a ce kawo amma ba karba ba ba in ka ce ba ni sai dauka sai ya baka shi kar a ce yana da rowa ne ba har zuciya bane kyautar amma baya so a ce yana da rowa sai ya dauka sai ya bayar inda zaka langwame ko sai fara maka kuka kaga kyautar ba ta gaske bane to ana jin tsoron mutumin da yake da raunin imani kada yi irin wannan kyautar kuma ya zo daga bayan kuka akwai wani bawan Allah ba da mantawa shekaru da yawa da suka wuce har mun sa masa suna lokacin an sa masa abincin sa zai ci a gida kawai sai dauko abincin daga zubawa sai zo kofar gida yace almajiri ya kira almajiri to kaga almajiri shi ko ya garu ya fito da kwano kofar gida ya kira su ya sa abincin kan nasu ne ko kaga almajiri suna zuwa suka bawo shi abinci kawai sai fara kuka yana ya sata mun abinci na sata wai saka mun abinci rage so yace har lokacin ban manta aka sa masa sata mun abinci na to kaga wannan dabi'ar yaro ne to ana tunanin cewa wanda ba shi da karfin imani zai dauka dukiyar sa ya bayar kenan albasdu anan ba wai ana nufin sai ta hanyar banza ba a'a ko ta hanyar kirki ba a so ka dauki dukiyar ka gaba ɗaya ka kashe ta in dai har ka san ba za ka yi jurewa ba kar ka zo ka bayar kuma daga baya ka zo ka shiga cikin halin da ba za ka yi jurewa ba karshe ka koma kana korafi ko kana kuka da halin da ka samu kanka a ciki anan Allah madaukakin sarki da yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila ulukika tashbihi ne wato kamanceceniya ne akai domin maghlula ila unuk kar ka kama hannunka ka daure a wuya larabawa sukan ce daurarren hannu ga hannun da yake marowaci ne mutumin da yake marowaci marowaci ne sai a ce yaduhu maghlula in ban manta ba yahudawa sun jingina wa Allah madaukakin sarki wannan maganar
wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
محل الشاهد آيار sauran na bar maka alaramma na bar maka kayanka fadin Allah madaukakin sarki da yace wa qalatul yahudu yadullahi maghlula wallat aydihim lu'inu bima qalu bal yazahum basudatan yunfiqu kayfa yasha yahudawa ne suka ce wai hannun Allah kuntatacce ne daurarre ne wai suna nufin Allah marwashi ne wal iyad billah wallat aydihim Allah madaukakin sarki yace an daure hannayensu su ne marwata ba Allah ba ولعنوا بما قالوا كما انزيني موسى saboda abin da suka fada suka sumanta Allah madaukake da shi da tawaya bal yadahu mamsutatani hannayen Allah madaukakin sarki shimfudaddu ne Allah mai kyauta ne yunfiku kayfa yasha yana ciyarwa yanda ya ga dama to shine anan Allah madaukakin sarki yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuk suka ce ana cewa wato ana kamanta mutumin da ya kama hannunsa ya daure a wuyansa yayi nisa da ya cire hannun ballantana ya dauko abin da yake da shi bayan hannun ma fa yana ware baka daure shi ma za a iya cewa ka bayar ka hana ballantana kuma hannun nan an daure shi kuma aka kama aka tanke shi a wuya ta inda ba za a ma sauko da shi ballantana a dauko abin da za a bayar a bayan ai ba haushi ma yakan yi irin wannan karin maganar ko in ana so a ce mutum barwaci ne sai a ce wai dan dambe ne ma'ana dunkulallen hannu baya yi baya wani hannunsa idan ana so a yi kinayar mai kyauta kuma sai a ce ai shi kamar hannun rogo kamar ganyen rogo yake ka san ganyen rogo za a ga shi kamar yatsu haka a bude haka za ka gan shi to wai hannunsa kullum a bude yake kamar ganyen rogo kawai bayarwa yake bayarwa yake to irin wannan karin maganar ne su ma larabawa suke yi mutumin da yake marwaci sai a ce dunkulallen hannu ne da shi wanda yake mai kyauta sai a ce wararren hannu ne da shi wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti kada ka kyautar da dukiyar gaba ɗayan kyautarwa fataqauda sai ka zama maluman abin zargi maluman din nan yana komawa zuwa ga wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika kar ka sanya hannunka abin daurewa a wuyanka kar ka zama marowaci sai ka zama abin zargi domin duk marowaci kullun a zargin saki ana zargin sa kullun kuna cewa wani ai marowaci ne wani marowaci idan aka bar sunan za a bar ruwansa sai ya zama malu mahsuran abin yankewa suka ce wato daga abin da ake cewa mahsur shine wanda guzurinsa ya yanke kudinsa suka kare suka ce asalin kalmar wato kalma ce da take nuna abinda ana ce hasir ana nufin wato dutse wanda yake saboda luwai-luwai dinsa da tsantsinsa ba abin da yake zama a kansa ko ka zuba abu ba zai zauna ba nan da nan zai gangara ba komai a kansa to ana kamanta mutumin da ya zama haka to hasur wanda ya gajiya saboda abin da yake da shi ya kare gaba daya har sukan ce taguwa ma ana ce ni ta hasir idan ta gajiya saboda yunwa ta shi ta karfinta ba ta da komai to kar ka zama wanda mai yankakken guzuri kar ka zama abin zargi saboda rowa kada ka zama ko mai yankakken guzuri saboda duni duk abin da ka samu kai kyautarwa kake amma idan har kana da karfin imanin da zaka yi haka babu laifi ka iya kyautarwa amma ya zama na ce kyautarwa da zaka yi saboda Allah ne nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama da nana Asma'u bintu Abi Bakr ya ce da kanwa suna daga cikin waɗanda ake musu shaida da kyauta amma kowace da irin kyautarta ita nana Aisha ba ta son karamar kyauta ta fi son kyautar da za a baka ka kasa godiya haka take so dan haka yawancin kyautar ta ita tarawa take sai ta tara sai ta maka bugun girma irin kyautar nan da za a maka ka rude gaba ɗaya ka rasa ma me za ka yi kasa wani malami da ya zo aka bashi wata zakka mai kauri bai saba da kuɗi ba wani mai kuɗi ya bashi zakka mai kauri ya ɗauka ya bashi ya karɓi hannunsa yana rawa ya ce alhaji dole mu maka addu'a ya ce ayi salatin annabi aka fara salatin annabi ya karanta ibada in ya fara ibada sai a ji shi a kurkuwan lafu saboda murna da farin ciki da yake rudewar da yi kudin da ya samu bai taba samu ba rayuwarsa to wani lokacin akai maka bugun girma sai ka rude to irin wannan na Aisha take yi ta fi son irin wannan kyautar ita kuma Asma'u bintu Abi Bakr ita ba ta barin abin da samu yau kai gobe duk abin da ta samu ba ta bari ya fada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ki damke Allah ya damke miki kada ki tare yake ma Allah ya tare miki hana ki wannan lafazin da ta ji ita sai ta fahimci cewa kawai manzon Allah ya ce kar ta je guri ne dan haka ba ta barin abin da ta samu ya kwana sai ta zama kamar ta shiga mazhabar Abu Dharr radiyallahu ta'ala sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Abu Dharr shi ya saba da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar aje dukiya shi ya fahimci Allah madaukakin sarki da yace walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim wadanda suke taskewa kudi suke ajewa gold da azurfa ba sa ciyar da su saboda Allah kai musu al-bishr da azaba mai radadi ranar da za a zo a danka musu lalas da wannan dukiyar ana kona su a kona fiskar su a kona goshin su a kona bayan su da kefan jikin su saboda abin da suka kasance suna tara wani dukiya to shi Abu Dharr sai ya fahimci wannan ayar yace to Allah madaukaki ya hana mutum ya samu kudi a ji dan haka shi a wajen sa haramun ne ka samu kudi su kwana dole ka nemi mabukaci ka bayar kuma ya dage akan wannan abu yana ganin duk wanda bai yi wannan ba ma to ya saba wa Allah ne yana cikin kuma wanda Allah yace za a kona su wuta dan haka shi a wajen sa ka kwana da 50,000 to kai dan wuta ne balle mai miliyan 50 mai naira 50 ma kare dai kwana da ita kai sauri ka nemi wanda ba shi da shi ka ba shi wannan yana daga cikin abin da ya kunci rayuwarsa ta masa kunci saboda duk mutane sun kasa fahimtar sa kan wannan fahimtar wannan yasa Abu Dharr ma ya fita a cikin gari gaba ɗaya ko majeji ya je gidansa shi kadai ya rayu nan kuma sai wata muhajira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito wata rana ana zanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli Abu Dharr yace rahimallahu Abu Dharr يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده فزا الله صلى الله عليه وسلم ان الله يجيكم ابو ذر زي رايو شي كدي يموت شي كدي كما رانا القيامه اتاشي شي كدي كوا شي كدي ذا اتاشي رانا القيامه اما ابن ده بمنت ابو ذر ده سوران شي ني زي رايو شي كدي كما هكن يي يا كوما جيفن كان yaje ya kafa tantinsa shi kadai yake rayuwa ba kowa tare da shi sai shi kare lokacin da ajali ya zo ya mujar su wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wucewa sai suka ga wani mutum a bakin hanya ya rasu suka duba sai suka ga Abu Dharr ne suka ce Allahu akbar manzon Allah yayi gaskiya ya ce dama Allah ya ji gan Abu Dharr zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai ga Abu Dharr ya mutu shi kadai ba kowa su tare da shi to irin wannan fahimtar ta Abu Dharr radiyallahu ta'ala shine ta kai shi zuwa ga haka fahimta ce da duk sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba masa kuma sauran sahabban manzo Allah su suke da gaskiya amma dai ba yana nuna cewa babu laifi dalilin suna nuna cewa indai kana da karfin hali da zaka dauki dukiyar ka bayar to babu laifi dan ka bayar wala tafsudha kull al-basd fataqa'uda maluman masura in har zaka zama abin zargi ka zama mai yankakken guzuri da zai koma cikin gajiyawa to kar kai haka sai Allah yace inna rabbaka yabsudu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir ubangijinka shike shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma ya kuntata ga wanda ya ga dama jama'a Allah madaukakin sarki shi yake barba arziki abin da yake kanka shine ka je ka nema za ka samu gurgurdan abu da Allah madaukake ne ba maka rayuwa tana daga cikin abin da za ta nuna maka al'amarin Allah ta yadda za ka ga cewa wani kwana ɗaya yana nema amma ya samu amma wani ya shekara yana nema bai samu ba haka za ka gani wani in ya zo duka ɗauka bugu ɗaya sai ka ga ya ɗauka wallahi wani sai ya bugu sai ya zama kuturin shahu sai ya bugu amma ba ɗauka kullum ya kai hari amma bai samu ba wani bawan Allah aka ce neman aure sai dai nema sau 50 ana kada shi 50 ana bige shi to kaga wani kuma in ya zo bugu dai ne kawai shikenan charam sai ya kawo gidan yar shikenan sai ya canka wani kuma yi ta nema bai to haka dukiya ma take wani zaka ga yana ta nema bai samu ba wani kuma cikin kankanin lokaci samu zaka ga wani in wayo ne ya bu kowa a garin su wayo amma an ana kirga talakawa a garin dole zaka ji shi a ciki kaga ina wayo ne yake sa a samu dan shi ne bai kowa dukiya wani an zunzurutun boko ne ya fi kowa wani turanci abun sa yanda ka san mango park haka yake da turanci amma wallahi malan talauci ko dare masallaci bai kai shi ba haka zaka ga shi ba ethnic to kaga inda a ce zunzurutun turanci ne yake sa samu kuɗi da haka mata wanda ya kowa yake turanci ya kowa kuɗi amma ba ba haka yake ba inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi yake shimfida arziki ga wanda yake dama ya kuma kuntata ga wanda yake dama shi yasa wani malami yake cewa wa min ad-dalil ala al-qada'i wa qadrihi bu'sul labibi wa tibu 'aysh al-ahbaki yace yana daga cikin abin da ke nuna kaddarar Allah da yanda Allah ya ga dama haka yake yi bu'sul labib kaga mutum mai dan karan wayo kuma ga dan karan talauci wa tibu 'aysh al-ahbaki amma wani sai ka ganshi dolo amma kuma gashi da kudi wani kudin in sun taru da yawa sai an kirka masa amma kuma nasa ne kai kuma ga iya lissafi in ka gaya masa kuɗi ko nawa ne kafin ka rufe baki ya kirga baka amma ba shi da ku'ari ne haka Allah ya gada ba idan mutum ya fahimci wannan to bai kamata ya hasada ba bai kamata ba domin mai yin hasada yana faɗa ne da ba da Allah yake faɗa domin ya gaya maka inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru ubangijinka shike shimfida arziki ga wanda yake dama ya kuntata ga wanda yake dama kuma shi yasa Allah madaukakin sarki sai yace innahu kana bi ibadihi khabiran basiran masani ne mai gani ga dukkan bayinsa duk abin da yayin nan yana yi ne akan ilimi akwai hikimar da yake haka in kaga wani an bashi kudi abun mamaki sai kaga wani ga kudi ga rowa sai kaga kai in ka samu kudin zaka yi abin kirki amma Allah bai baka ba shi kuma marwacin Allah ya bashi haka Allah ya gada wani lokacin sai kace to me hikima akwai hikima duk abin da kaga Allah madaukake akwai hikima a ciki ai ko dan ku gane ma shi yake yi ai hikima ne ku gane shi ne mai bayarwa ku dauki aya ku mai da lamari zuwa gare shi wannan kawai ya isa aya to shi yasa malamai suke cewa mai hasada fada yake da Allah kada ka rinka yin hasada sannan kada ka rinka cewa wani yana maka hasada ni yau da kullun ta nuna min duk wanda kaje yana yawan cewa hasada ake min to yawanci shine mai hasada ban ga dalilin da zaka yi ta ba zaka ce hasada ake min hasada ake min hasada ake min su mutanen nan ba su suka ce hasada suke maka ba kai ne wanda kake cewa hasada ake maka idan hasada suke maka ka bari su da ubangijin su kar ka rinka cewa hasada suke maka idan ba hasada suke maka ba kuma kace hasada suke maka ka fa shiga hakkin su kuma sanin cewa wani hasada yake min wani abu ne fa da yake bukatan dalilai karara da ba su tabbatar da haka yanzu misali ne mun ce wani marwaci ne kuma gashi yana da kuɗi wani kuma mai kyauta ne shi bai da kuɗi kawai sai ga wata dama ta zo sai aka ce wannan damar a ba wani shi kuma wannan shine marowacin sai wannan ya ce a kar ku ba wani ku ba wani yanzu inda wancan zai ji da aka ce kar a bashi me zai ce wancan ya masa zai ce hasada ya masa to amma ni a gani ka ba hasada bane dan ba wani yana masa bukunta kar ya samu bane a'a yana so al'umma su samu da yawa ne shi ko in ya samu ba mai samu sai shi kadai inda hasada ne da zai wa mutane duka ne ba zai ware shi kai kadai ba yanzu kai ne baya so ka samu saboda kai in aka sun kai ka samu mutane ba za su amfana ba in wancan ya samu mutane za su amfana ashe kaga nufin alheri yayi ba nufin shari'i yayi ba amma mun ga sani ba in kaji Allah ya ga hasada yake maka inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wani lokaci Allah madaukakin sarki kan hana mutum wadata saboda in yi masa wadata shari'i ne gare shi domin wasu an yi masa wadata sai ta zama su fitina Allah ya ce walau basadallahu rizqa li ibadihi
walau basadallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunzilu bi qadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir
Allah madaukakin sarki yace walau basatallahu rizqa li ibadihi da Allah zai shimfada arzikin sa ga bayinsa labaghaw fil ardi da sun yi zalunci a bayan kasa walakin yunazzilu biqadrin man yasha sai dai Allah madaukakin sarki yana wato bayarwa yana saukarwa gurgurdan abin da ya ga dama ga wanda ya so walakin yunazzilu biqadrin ala man yasha yana saukarwa gurgurdan abin da ya ga dama ga kuma wanda ya so wasu idan an shimfida musu arziki to sai su kama hanyar tsiya wallahi wani in ya samu kuɗi to sai kai mamakin sa yanzu kana ganin sababan Allah mutumin kirki ya zo da kowa lafiya kullun yana na masallaci tare da shi ake sallah da dukkan aikin alheri tare da shi ake amma wallahi da Allah zai jarabe shi da kuɗi wani kai da ganin sa sai yanda Allah yi ba za ka ganshi a masallaci ba duk aikin alheri ba za ka ganshi ba haka wasu za ka ga rayuwarsu suke wasu ma ya zama kaman kowa ya sani in ka ga wani ya dawo cikin mutane ana mu'amala to bai da kuɗi in ka neme shekara za ta ya samu kuɗi ne haka yake al-imamu al-tabari rahimahullah yana nakaltuwa daga ibnu zayd yace larabawa lokacin jahiliya karkashin wannan ayar yace idan Allah madaukakin sarki ya ba su albarka ya ba su arziki ya ba su wadata to sai su dauko aikin ashararanci kuma da aikin tsiya da badala da ketare iyaka amma in sun shiga cikin talauci sai su koma su nutsu ba haka wasu suke ai ba sai larabawa ba ko mu galibi in kaje karkara zaka ga haka ake idan kaka ta yi aka samu amfanin gona aka samu yalwar amfani kowa ya koshi sai lokacin kuma za a nemo yan garaya a nemo yan goge a nemo yan malaja yan kalangu yan wanene a zo a yi ta kashe kuɗi ba abu kai ba gindi lokacin za a bude wajen shaɗi wajen kokawa ne wajen dambe a zo a yi ta alubazanaci da kuɗi ta kashe kuɗi ba da ribar ko kaka ta yi kenan in aka koma kuma lokacin bazara in yayi sai ga kowa ya shiga tetayin sa kowa ya nutsu to kaga arziki anan bai zama abin alheri gare su ba in arziki zaka samu ka saba wa Allah madaukakin sarki to ai rashin sa ya fi maka aiki da ka samu ka saba wa Allah gara ka samu baka samu baka bi Allah madaukakin sarki ya fi maka alheri shi yasa duk inda Allah madaukaki ya aje ka ka gode masa in ka samu kuma ya taimake ka kana yin abin da ya dace gode masa ka ci gaba da yin abin da ya dace idan har bai baka ba ko mu ce ya baka kadan dan shi Allah baya hanawa duka ya baka kadan shi yasa yace ya fusu da kalman shawwa ya kadir wato wasu takaita musu ake amma sai kana bin Allah madaukakin sarki baka kafurce wa Allah ba domin wani in talauci ya masa yawa har kafurci yake wani shi lokacin da yake shiga bala'i shine in ya rasa kuɗi to lokacin duk abin da ya zo wa kinsa zai fada komi zai fada to irin wannan talaucin ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari yace allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr ya allah ina roƙon nan roƙon ka tsare ni kafirci da kafirci da talauci saboda wani talaucin in yayi maka yankan kauna yadda ake cewa in yayi maka daurin minti to sai ka rasa inda zaka saka kanka wani in ba ai sa'a ba wallahi sai ridda sai ridda daga kalmomin sa ne zai rinka yin kalmomin da zai ridda haka zaka ji mutane suna fada wasu kalmomin goda ba su fitar da mutum a musulunci ba zaka san cewa da in an maza kadan wannan zai fita yace shi da ya san inda aka aje kafan nan da aka ce an busa za a tada alkiyama wallahi da aje an busa naga wani a Facebook ya rubuta yace wallahi da za a ji tasa arzikin nan da aka raba a duniya wallahi hade shi gaba daya a sake rabawa wai a hade gaba daya ce a sake rabo nace a sake rabawa kuma dan wanda ka samu yanzu ma ka kasa samu a ba haka bane ai tayi wu yanzu an raba ka dan samu naira 50 ko tayi a sake rabon kuma ka tashi da naira 5 ba Allah bane yabzuqur rizqa liman yasha'u wa yaqdir da haka dukkan inda ka samu kanka ka gode wa Allah madaukakin sarki
ka kalli na kasa da kai sai ka gode wa ni'imar da Allah madaukaki ya maka inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u ya gadi innahu kana bi ibadihi khabiran basira na'am
wa la taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum إن قتلهم كان خطأ كبيرا
الله ما دوك جن سركي باين يا فدوة أن آية قدا بيو سيكم يتي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاك كدا كوكشي آئنكو خشية إملاك ننزور أن تلوشي نحن نرزقهم وإياكم mu ne muke arzuta su kuma muke arzuta ku inna qatlahu lalle kashe ayan nan kana khita'an kabira ya kasance zunubi ne babba Allah ka tare Allah madaukakin sarki ya ce wala taqtulu auladukum khashyata imlaq wato bayan Allah madaukakin sarki a ayoyin da ya gabata a can baya ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya ubangijinka yayi umurni kada a bauta wa kowa sai shi to ci gaba ne da waccan magana kaman an ce ai wa qadara rabbuka alla taqtulu auladakum khashyata imlaq ubangijinka ya sake wani umurni kada ku kashe ƴaƴanku khashyata imlaqin dan tsoran talauci wato dan gudun talauci dan kar ku fada cikin talauci sai ku kashe yaya wannan saboda al'ada ce ta larabawa sananniya sukan kashe yaya musamman yaya mata sukan binne shi da ransu shine yace wa idhal mawhudatu su'ilat bi ayyin min qutilat yayin da aka tambayi ya da aka binne ta bi ayyin min qutilat wai wallahi hun me tayi ne aka kashe ta to saboda larabawa suna kashe yaya mata saboda gudun talauci ko gudun abun kunya saboda suna ganin cewa mace liability ce damuwa ce ba za ta nemo ba sai dai ta ci dan haka suna ganin tara yaya mata yana sa mutun yi talauci idan yana da kudi su kare wasu kuma suna yi saboda tsoron kada mata su yi musu abin kunya kada ka aifiya ta je tana zina saboda tun a lokacin jahiliya mummunan abu ne a wajen su yin zina larabawa tuntuni mutane ne masu ghaira masu kishi tun kafin zuwan musulunci zina suna ganin cewa wani abu ne na kaskantattun mutane mutane masu daraja ba su yi sai bayi sai kaskantattu amma mutane masu daraja ba su yi to sai suna ganin idan ana barin yaya mata za su iya zuwa su zama mutanen banza su kawo abin kunya a cikin family dan haka suke kashi sai Allah madaukakin sarki ya hana yace wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin dan tsoron talauci al-imlaq shine wato talauci Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am yayi magana mai kama da wannan yace wala taqtulu auladakum
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
ورن دليلي دي شيني فتن الله ملوك جنسرك ولا تقتلوا أولادكم من إملاك kada ku kashe ƴaƴanku min imlaqin saboda talauci nahnu narzuqukum mu ne masu arzuta ku wa iyyahum haka nan su ma mu ne masu arzuta su anan yace khashiyatul imlaki anan kuma yace min imlaki shi yasa malamai suka ce nan ana da magana da masu hali kada su kashe aya khashiyatul imlaki dan jin tsoron kada talauci yasa yanzu suna da kudi suna da wadata amma suna ganin in suna barin yaya mata to za su yi talauci daga baya yanzu su tsoron talauci yazo suke ba wai suna ciki bane dan haka shi yasa Allah madaukakin sarki sai yace nahnu narzuquhum su ƴaƴan da za su zo daga bayan waɗanda suka zo daga bayan ma mu za mu basu arzikin su wa iyyakum ku da kuke da arzikin ma ai mu muka ba ku ka ban a can kuma al'ami ana magana da talakawa ne wala taqtulu auladakum min imlaki kada ku kashe ƴaƴanku dan talauci ma'ana dan kuna cikin talauci kar ku kashe ƴaƴa nahnu narzuqukum ku din ku za mu ne masu arzikin ku wa iyyahum su ƴaƴan da suka zo daga bayan ma mu ne za mu arzikin su dan haka kowanne da masu talakawa da masu kudi duk an hana su su kashe ƴaƴa dan tsoron talauci ko dan gudun talauci ko dan wato kar su tsoron ba za su arziki ba domin shi wanda yake cikin talauci sai yana ganin idan ƴaƴan sun zo to ba zai tara kudi ba kazan shi wani gani yake arzikin shi ne zai tara da kansa ba Allah ne mai yi ba dan haka shi in yaya guda biyu sai ya ce to yayi saka ahir in kika aiko akwai waɗanda suke sake yaya mata akan aikuwa ya sake mata saboda ta cika yawan aikuwa za ta tara masa yaya ba zai kudi ba Allah sarki inda rashin yaya ne yake sa ai kudi da su malam gwauro su ne suka bugawa kudi a gari yayi kware kuwa da din da ake labarin kudi gwagware za a kirka a ce wane ya sauka arzikin sa yayi kasa saboda yayi aure dama da yake number 1 a gari saboda bai aure bane amma kai ka taba ji an ce maka number 1 mai kudi a gari shine wanda ba shi da mata ai ba ba ta mai wannan yake nuna cewa ƴaƴa ba sa hana arziki ka iyakance wa kan ƴaƴan da zaka haifa wannan wani abu ne shiga ne cikin hurumin Allah ka ce kai yaya biyu za ka yi kwata-kwata sun ishe ka ko yaya uku za ka yi sun isa to duk wannan yana daga cikin shiga cikin hurumin Allah madaukakin sarki kuma wallahi duk dabarar da za ka yi in Allah madaukaki bai ga dama ba yayan ba za su tsaya ba ba za su tsaya ba akwai wani da yi ta dabara shi yana ganin cewa yayansa guda daya daga aiba aka aiba masa dan daya sai ce shi ya ishe shi yaya damuwa ne ba zai sake aikuwa ba dan haka shikenan matar ta shiga fulani shekara da shekaru kawai matar ita sai ga tana bukatar ta yi tace ita gaskiya yanzu wannan da guda ɗayan Allah madaukake ya rabe su in ya mutu kuma ba ta sake aikuwa ba ai kaga shi zai je ya kyankyaro wata amarya ne kuma ta zo ta aiwa masa ita kuma ta zauna ba ta ci tace gaskiya ba za ta yi ba da haka sai ta yi fulani kawai ta samu ciki shekara shida tsakanin wannan dan da wannan cikin amma ni iko na Allah da ta tashi aiwa ya tafi aya uku uku ta yi ba ka gani Allah madaukaki ya riga yayi nufin sai ai wannan yayan sun zo duk wanda Allah ya nufa ya zo duniyar nan wallahi sai ya zo ba yadda kai ya dace ko shi yasa Allah madaukakin sarki ce nahnu narzuquhum wa iyyakum kada ku kashe yaya dan tsoron talauci shi yasa yin tazarar aihuwa idan dan gudun talauci ne to ya shiga cikin wannan in dai dan wai gudun talauci ne yasa kake tazarar aihuwa to ka shiga cikin nan amma malamai suka ce dan saboda wasu masalih wasu maslahohi a na abin nan na rayuwar ita matar ko kai jin daɗinka na auratayya tsakaninka da ita domin wani lokaci idan mace ta zama yau ciki gobe goyo jibi ciki gata goyo da haka rayuwar to ba za ka ji daɗin da mantakewan aure da ita ba sai ya zama kana da mata amma kullum hankalinka yana kan wasu matan daban to in irin saboda waɗannan ne babu laifi da mutum ya yi ko saboda matar tana da yawan laulayi tana rashin lafiya tana so ta dan huta duk wannan babu laifi amma ya zama da manufar shine tunaninka shine idan ƴaƴan nan sun yi yawa zaka shiga cikin talauci wannan ya saka to gaskiya ka shiga cikin gonar Allah madaukakin sarki domin Allah shike raba arzikin da ya ga dama wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira Allah madaukakin sarki yace kashe su zunubi ne wanda yake mai girman gaske a kalmar khita'an yadda alarma ya karanta a haka wasu cikin makaranta suke karantawa inna qatlahum kana khita'an kabira haka Nafi'ul Madani ya karanta da Abu Abdul Al-Basri da Al-Kufiyun mutanen Kufa haka suke karantawa Ibn Adil al-Shami yana karantawa inna qatlahum kana khata'an kabira fataha wa kha'un kuma da'un ma ay mata fataha kana khata'an kabira sannan Ibn Kathir al-Makki shi kadai yana karantawa inna qatlahum kana khita'an kabira haka shi kuma yake karantawa mafi yawan malamai sun tafi akan cewa duk wannan ma'anar su daya da khita'an da khata'an da khita'an duk ma'anar su daya shine laifi zunubi wanda yake mai girman gaske wasu malamai suna cewa kalmar khata'an shine abin da Larabawa suka fi amfani da shi a cikin lugha amma a wajen makarantar alqur'ani su ya fi yawa khita'an ya fi yawa amma khata'an shine fi yawa kuma zai gaskata wajen cewa khata'an ibnu abir al-shami shine kadai yake karantawa haka amma sauran Nafi'u da Abu Abd al-Basri da malaman Kufa Hamza da Kisa'i da Khalaf al-Ashir duka suna karantawa khita'an kaga ya fi yawa a wajen malaman wato qira'a kenan ibnu kathirin kuma yana karantawa kana khita'an kabira in kashewan Allah madaukakin sarki yace zunubi ne wanda yake mai girman gaske to cewa zunubi ne mai girman gaske yana nuna cewa Allah madaukakin sarki baya son wannan abu shi yasa ma ya hani akai ba wuri ɗaya ba wuri ba ga na ce suratul an'am da muka karanta ga kuma wannan na suratu banu isra'ila wanda duka hani ne Allah madaukaki yake yi ga mutumin da zai kashe ƴaƴansa ko kuma ya hana ƴaƴa zuwa dan tsoron talauci zai same shi saboda shi bai arziki ne ka san wani abin mamaki sai ka ga mawadata ma sun fi tsoron talauci akan wanda ba su da kuɗi a irin wannan abu sai ka ga cewa wani kuɗi kamar za su kashe shi amma ƴaƴansa matarsa ɗaya ƴaƴansa uku shi kenan sai ya ce kuma sun isa ya je a juya mata mahaifa ta daina haihuwa ko irin wannan ne kuma daga bayan aka samu matsala sai ya ga an zo an shiga cikin fitinar da ba a san karshenta ba dan akwai wanda shi ya yi irin wannan da matarsa an je an juya mata mahaifa ƴaƴansu guda biyu ne ga tarin arziki Allah madaukaki ya masa kadan sai Allah madaukaki ya rabe sai ƴaƴa guda biyu nan duk sai suka mutu shi kuma yace to ai tunda shi yana da dama ba a juya tasa mahaifar ba kaga ita kwata ce ba zai saba babin diga a ruwa yadda na haƙura haka zaka haƙura aka dinga rigima kuwa duk alƙawarin da ya mata yace zai mata kaza zai mata kaza zai mata kaza tace ina ai kawai yadda ba ni da shi kai ma ka zauna baka da shi akai kamun mugunta yanzu kuma ya koma faɗa la'alla lokacin da aka yi ma ba cikin faɗa aka yi ba cikin fahimtar juna aka yi amma yanzu abu ya koma rigima ya koma faɗa aka tafi umra yace to yanzu dai mu je mu umra mu roki Allah madaukaki mafi alheri tace ai mafi alheri ga ɗaya ne kawai ka haƙura shi ne mafi alheri Allah madaukakin sarki ya tare mu da saba dokokin sa ina ganin saboda lokaci yayi sai mu dakata anan abin da muka faɗa ne Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah madaukaki ya ji mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم فرج هم المهمومين منا ونفس كرب المكروبين منا واقض الدين عن المدينين منا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.